نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي واللقى لكينا تكين غرم بوشي تكين جهر بوشي أولا يمتشينا لربا. Yau biyar ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 31 ga watan biyar miladiya ta 2017. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surati Maryam alaihi salam, kafin mu shiga tafsiri akwai tambayoyi kaɗan da zamu ansa. Akwai wanda ya rubuto yake tambayar me hukuncin fadin Muhammadu Rasulullah a cikin sallah, a sallah farilla ko nafila. Wai bai kamata a ƙarasa fadin sallallahu alaihi wasallam ba. Yana nufin lokacin da mutum yake sallah ko yake bin sallah, aka karanta ayar da take dauke da sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda kuma ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ila ila wadannan ayoyi wanda sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo a ciki. Shin mai sallah zai yi salati a lokacin, ko kuma ma mu zai yi salati idan ya ji liman ya karanta irin wannan ayoyi? To abinda yake, ita sallah wata ibada ce da tana da sifa tun daga farawarta har ƙarshenta. Akwai abubuwan da aka ce su za a faɗa, akwai kuma abin da ba a yarda ka faɗa ba, koda kuwa ana faɗar su a wajen sallah, koda kuwa an yi maka umarni da ka yi su a wajen sallah. Idan ba ka samu wani nassi da yake nuna ana iya yin su a cikin sallah ba, to bai dace ka shigar da su ba. Yanzu kaga karatun Al-Qur'ani wani abu ne mai kyau da ake buƙatar duk musulmi ya zan yana karanta Al-Qur'ani. Amma akwai gurin da aka yadda karanta Al-Qur'ani a sallah, akwai inda ba a yadda ka karanta shi ba. Duk da Al-Qur'ani ne, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an hana ni, Annabi ya hana karanta Al-Qur'ani a cikin ruku'u ko a sujjada. Kaga Al-Qur'ani ne, amma kuma in kai ruku'u ka karanta Al-Qur'ani kai laifi, in kai sujjada karanta Al-Qur'ani kai laifi. Ka rika ganin maimakon ka yi abinda ya zo na tasbihi, subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la, ka ce kai za ka rika karanta qul huwallahu uku-uku a sujjada ko a ruku'u, kaga anan laifi ka yi. Ko kana sallah sai ka ji wani ya yi atishawa a wajen sallah, an buƙace ka idan mutum ya yi atishawa ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka ce da shi yarhamukallah. Amma a sallah, kana sallah ba za ka faɗa ba, duk da cewa ga shi faɗar haka yana daga cikin haƙoƙinsa idan da a ce ba a sallah ne ba. To amma a sallah tun da bai zo ba ana faɗa, ba za ka faɗa ba, ka ce tun da an ce a faɗa bari in faɗa. To da ire-iren waɗannan, kamar mutumin da ya maka sallama, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, idan aka gaishe aka yi muku gaisuwa to kuma yarda mafi kyan wacce aka yi muku, ko kuma yarda daidai yadda aka yi muku. To amma in kana sallah fa wani ya ce assalamu alaikum, kaga shari'a bata zo da cewa ka mayar masa da sallama ba kai ma irin yadda ya maka ko fiye da yadda ya maka. Abinda shari'a ta zo da shi shine ishara, nuni da hannu, shi ma saboda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu da a ce ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isharar da hannun ba ma to ita ma ba za ka yi ba to wajibi ne mu kiyaye wannan cewa ita sallah wata ibada ce ibadatun zatu hay'atin makhsusa af'alin makhsusa bi hay'atin makhsusa fi waqtin makhsus aiki ne ibada ce wacce take da ayyukan take bantattu da yadda ake yin su a kuma lokaci ke bantacce tana farawa da kabbara harama tana karewa da sallama wannan ita ce sallah don haka bamu samu wani nassi da yake nuna cewa idan an karanta ayar da take dauke da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mai sallah ma zai yi salati saboda haka sai mu tsaya akan asali shine za mu tsaya akan abin da yake shine sallar in a wajen sallah ne wannan abu ne wanda yake mai karfin gaske a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati annabi yana cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambaci sunana a gabansa amma bai mun salati ba wannan a wajen sallah haka yake amma a sallah ba mu samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ba ko ya ubarci sahabbansa su ko sun yi ya tabbatar da su don haka sai a tsaya akan abin da yake shine ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya game da mutum da ya zo ya samu sallar ana sallar jana'iza wato ya riski wasu kabbarorin kuma suka kubuce masa ya samu an yi kabbarar farko ko an yi kabbarar farko da ta biyu ya riski ta uku da ta hudu to shin idan an gama zai biya wannan kabbarorin ne saboda ai za a yi wa a dauke gawar ana gamawa a dauke gawar to zai biya ko kuma zai biya ba kuma ta yaya ta ina zai fara shi idan ya yi kabbarar idan ka samu ana sallar jana'iza to in ka shiga za ka fara daga inda ake fara abin nan za ka fara daga farko tunda kai sanda za ka zo ma ba lalle ka san sanda nawa aka yi ba bare ka san me ake ciki za ka fara daga farko akan farko abinda bayan kabbara za ka karanta fatiha da sura za ka yi salati sannan ka sake kabbara ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan daga nan aka yi sallama to kai ma sai ka yi sallama ba wajibi ba ne ka rama abinda ya wuce babu wajabcin sai ka rama idan da za a bar gawar a bar maka kana iya karasawa babu komai amma in an ɗauke kayan ke daga nan shi ma babu komai saboda haka in akwai damar ka ƙarasa sai ka ƙarasa in babu damar ka ƙarasa to sai ka yanke daga nan shi ne abin da ka samu tsakanin Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha da Aishatu matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anha wace ce shugaban matan aljanna wadda nassi ya zo a kanta ita ce Fatima radiyallahu ta'ala anha hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu da ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ika Jibril ya sauko ya mun bishara ya faɗa mun cewa annal Hasan wal Husayn سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أوتروائر إلا مريم بنت عمران يأتي ملائكة يامون البشر شواشو قبن ماذا أبن سمارين إن الجنة سوني حسن ده حسين سننشو قبن مات إن الجنة إتتي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها saka wannan shine abin da yazo a nassi sai tambaye su ta biyu cewa bayan al-Hasan wal-Husayn tana da wasu yaya da ta haifa kuma menene sunayensu kuma ya akai ba a san su ba to ba a san su ba kai ne baka san su ba amma maganar ba a san su ba ai ba ta so ba tana da wasu ƴaƴa, akwai Al-Hassan wal-Hussein, wasu ne ƴaƴanta na farko da ta fara haifa, ta fara haifar Al-Hassan bayan shekara ɗaya ta haifi Al-Hussein, ba wai tare aka haife su ba, akwai shekara ɗaya tsakaninsu. Ta haifi Muhsin, sai dai shi yana ƙarami ya rasu. Sannan tana da ɗaya Ummu Kulthum, wacce Sayyidina Umar ya aura. Sannan kuma tana da Zainab, wacce Abdullahi bin Ja'far ibn Abi Talib ya aura. Saboda waɗancan abin da yasa aka fi sanin su maza ne, kuma dukkaninsu sun yi fice a cikin sha'anin tafiyar da sha'anin al'umma. Waɗannan kuma mata ne, shi mace galibi tana gidan mijinta. Sayyidina Umar ya auri Ummu Kulthum, ya ce ta Sayyidina Fatima, kuma ya take ga Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Sannan akwai Zainab, ita ma 'yarsa ce, 'yar Fatima ce. Mace ce aka sake ta tana cikin jinin haihuwa, kuma jinin ya fi kwana 40, yaya matsayin iddarta? Yaya matsayin iddarta da jinin da yake tsayawa? To idan aka saki mace tana jinin biki, to sai jinin bikin nan ya yanke, hailarta ta dawo, sannan za ta fara lissafin iddarta. Ba a lissafin idda da jinin biki, sai jinin bikin ya ɗauke, ta fara haila, to daga lokacin za ta fara lissafi. Idan da a ce da jinin bikin ya ɗauke, sai haila ba ta zo ba, saboda tana shayarwa, to za ta jira har sai ta zo, sai ta dawo, sannan ta fara lissafin iddarta. Koda za ta ɗau lokaci, koda ta ɗau lokacin tsawon lokacin da take shayarwa ɗin, matuƙar ba ta dawo ba, to za ta jira ta dawo, saboda duk macen da take haila, to iddarta da haila ne. Sai dai idan hailar tata ta yanke, ko dai saboda tsufa, ko saboda wata cuta, ya zan ta daina yi, to in hakan ya faru, to shi ne sai ta yi idda da watanni. Sai ta yi idda da watanni, amma ba tana yi ba saboda wani abin da zai zo ya tafi kamar shayarwa, kuma a ce ta yi idda da watanni, wannan kuskure ne. Saboda haka za ta jira komai lokaci, sai hailata ta dawo, sannan ta fara lissafin idda. Menene hukuncin wanda aljanninsa ko aljaninsa ya tashi alhalin yana azumi? Idan mutum yana azumi, ya ɗau azumi, sai wani abu da zai kusan masa da hankali ya faru yana tsakiyar azumi, kamar da azahar ko da yamma, to idan har abin ya riga ya tafi ya dawo cikin hayyacinsa, rana ba ta faɗi ba, to zai ci gaba da azuminsa. Amma in har rana ta faɗi bai dawo cikin hayyacinsa ba, to wannan azumin ya tsiraya, bayan azumi sai ya sake shi. In ya dawo a cikin hayyacinsa, ya dawo hankalinsa ya komo masa, rana ba ta faɗi ba, to zai iya ci gaba da azuminsa. Saboda haka idan tana samun irin wannan iskokan, ko yana samun irinsa, aka yi masa ruƙuya ko aka masa addu'a, bayan awa ɗaya awa biyu ya dawo cikin hayyacinsa, sai ya ci gaba da azuminsa, azuminsa yana nan. Wannan tana cewa mijinta ya kusance ta, ba ta yi wanka ba har lokacin yin sallar asuba ya yi, ba ta yi wanka ba, sai al'ada kuma ta zo mata. shine tace to shin idan al'adar ta yanke wanka nawa za ta yi kuma da wanne za ta fara janaba ko al'ada kuma za ta biya wannan sallar idan mace wanka biyu ya hadu a kanta wankan al'ada da wankan janaba wasu daga cikin malamai suna cewa za ta iya yin su a lokaci daya ta yi niyyar wankan janabar da dauke tunda dukkanin su dauke kari ne babba da al'ada da janaba dukkanin su kari ne babba to za ta iya yin niyyar dauke kari babba ta yi su lokaci daya ba sai ta rarrabe su ba akwai daga cikin malamai wadanda suke cewa kowanne sai ta yi masa niyyarsa saboda innamal a'malu binniyat kowanne kuma sai ta yi shi daban amma magana mafi raji mafi karfi shine za ta iya yin wanka daya idan al'adar ta ta dauke in ta tashi ta yi wanka daya daga ta yi wankan al'ada to wanda ya dauke mata wankan janaba din ba sai ta sake yin wani wankan ba don haka in ta yi niyyar wanka biyu sai ta yi su a lokaci daya sannan idan sallar matar da jinin al'ada ya zo mata bayan lokacin sallah ya shiga da gwargwadon yadda za ta sallaci raka'a ɗaya wato an samu daidai lokacin da lokacin sallar ya shiga gwargwadon yadda za ta iya sallatar raka'a ɗaya to bayan al'ada ta ɗauke za ta rama wannan sallar haka nan idan al'ada ta ɗauke lokacin sallah bai fita ba da gwargwadon yadda za ta yi raka'a ɗaya to wannan sallar ta zama wajibi a kanta wato misali a nan da take tambayar sallar asuba idan sallar asuba ɗin ta shigo ta samu gwargwadon lokacin da za ta iya raka'a guda a ciki sannan jinin al'adar ya zo to ta riski sallar asuba saboda haka in ta gama jininta na al'ada za ta rama wannan sallar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka al'asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al'asr wanda duk yayin da suke la'asar kafin rana ta fadi man adraka rak'atan qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al'asr wanda yayin da suke raka'a daya kafin rana ta fadi to ya riski la'asar kaga kenan ashe in ya risi aqalla min raka'a bai riski al'asr ba haka nan man adraka subha qabla an tatlu ash-shams man adraka rak'atan qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subha haka nan wanda ya riski raka'a daya kafin rana ta hudu to ya riski asuba kaga kenan wanda ya riski aqalla min raka'a to bai riski wannan sallar ba to haka ita ma mace wai al'ada in ta riski daidai lokacin da wato za ta iya raka'a ɗaya a farkon fara hailarta to za ta yi wannan sallar haka nan a lokacin da ta ɗauke in ta riski gwargwadon yadda za ta iya raka'a ɗaya to za ta rama wannan sallar mutumin da yake da gidaje ana yi masa haya shin akwai zakka a kan wannan gidajen haya ba a fitar musu da zakka sai dai abin da suka tara dukiyar da suka tara aka tara da wannan hayar idan dukiyar ta shekara kuma ta kai nisabi to ita ake fiddawa zakka amma shi gidan gundarinsa ba a yi lissafinsa a ce za a fitar masa da zakka to ganin cewa ga lokaci kada mu cinye lokacin za mu dakata a nan
bismillah minash-shaytanir-rajim يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه عنده من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
الله سبحانه وتعالى يا زكريا يا كي زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى للي مومنا مك البشر دسام ونيارو sunan sa Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ba musanya ba wani irin wannan sunan ba gabanin sa. Qala Zakariya yace rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamun ta yaya zan samu da wa kana timraati aqiran alhalim matata ta kasance bakarara ce wa qad balagtu min alkibari itiya ni kuma nayi tsufa tukub. Qala kazalika yace eh haka ne. Qala rabbuka huwa alayya hayyin ubangijinka yace wannan abu ne mai sauki a gare ni. Wa qad khalaqtuka min qablu kuma na halicce ka hakika na halicce ka gabanin haka. Wa lam taku shay'a a lokacin da babu kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa wa Zakariya alayhi salam addu'ar sa. An takaita mana labarin wanda kai a tunan kwakwalwarka za ka iya kammala abinda aka takaita abinda ba ambata ba. An ce annabi Zakariya ya yi addu'a cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ɗa. To sai kawai aka ce Allah ya ce ya Zakariya kenan akwai wani abinda kai za ka iya ƙarasawa a cikin labarin. Wato ka ce Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa addu'arsa don haka ya ce ya Zakariya fastajaba Allahu du'a'ahu faƙala ya Zakariya. To an shafi fastajaba Allahu du'a'ahu din wanda a wani guri a can suratul anbiya Allah ya ambaci wannan ansawar fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya sai muka ansa masa muka yi masa kyautar Yahya. Allah ce ya Zakariya inna nubashshiruka lalle mu muna maka albishir. Allah ya yi amfani da abinan damiri na wanda yake girmama kansa inna nubashshiruka mu wanda yake nuna maka. Allah subhanahu wa ta'ala yana masa magana da isasshiyar kudirarsa da girmansa cewa ya isa yayi masa abinda yake roƙonsa da yake roƙon yayi masa shi koda kuwa yana ganin abin zai yi wahala. To a gurin shi shi mai sauki ne saboda girman kudirarsa ce yana masa albishir. Albishir shine ka ba wa mutum labarin wani abu da yake jiransa na farin ciki wato kafin abin ya zo ka ba shi labarin da zai faranta masa rai kafin abin da zai faranta masa ran ya zo wannan zai sa lokacin farin cikin nasa ya ƙara tsawo tun daga lokacin albishir din har lokacin da aka samu abin. Wannan shine amfanin albishir. Kai mutum albishir to zai ta zama cikin farin ciki har lokacin da abin zai samu sannan farin cikin sai ya ci gaba ya dore. To dan a tsawaita masa lokacin farin cikinsa sai aka fara masa da albishir ke to ana maka albishir bi gulamin da samun wani yaro ismuhu Yahya sunansa Yahya. A malamai sun yi sabani dangane da wane ne mai wannan kiran yace ya Zakariya Allah ne da kansa ko ku a mala'iku yasa suka kirawo shi. Wasu da yawa daga cikin malamai suka ce Allah ne da kansa ya kirawo shi ce ya Zakariya saboda ayar da muka karanta ko ayoyin da muka karanta a baya can duk suna nuna cewa Zakariya alaihi salam yana magana ne kai tsaye da Allah wato yana fuskantar da magana sani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda yake cewa rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya fahab li bil ladunka waliya. Duk waɗannan za mu ga Allah yake fuskantarwa da maganarsa ce ya Ubangijina ya Ubangijina kaza ya same ni ya Ubangijina kai mun kaza. To kaga ashe Allah subhanahu wata'ala ne ya mayar masa da ansar wannan roƙo nashi kai tsaye ba tare da ya aiko wani ba ce rabbi shi yasa a gabacin ma da aka bashi ansa cewa an maka albishir za ka samu ɗa. Yana mamakin sai yake mamakin ya zai samu ɗa sai ya ce rabbi anna yakunu li gulam yaya zan in samu ɗa. kaga anan ma sai fuska Zakariya sai fuskantar da maganar sa zuwa ga Ubangiji kai tsaye. To wasu suka ce in ana son maganar ta tafi bisa tsari ba tare da an lalata tsarin zancen ba, to a dauka cewa Zakariya ya fuskantar da maganar sa zuwa ga Allah, Allah ya fuskantar da maganar sa zuwa ga Zakariya kai tsaye ba tare da wasuɗa ba. Ma wasu daga cikin malamai sun ce a'a, wannan kiran ya ji shi ne daga mala'ika ko kuma daga mala'iku, saboda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hakan a cikin suratu Ali Imran. Allah subhanahu wata'ala ya ce fanadathu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Mala'iku suka kirawo shi yana tsaye yana sallah a cikin gurin ibadarsa, suka ce anna Allah yubashshiruka bi Yahya, lalle Allah yana maka albishir da Yahya. To kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa mala'iku ne suka kirawo shi. Wasu malamai suka ce mala'iku anan ana nufin mala'ika da wanda suke tare da shi, shine mala'ika Jibril wanda Allah ya saba aikawa annabawa da wahayi, saboda shi ya kirawo shi ya yi masa albishir. Saboda haka wannan ayar qarara ta nuna cewa mai kiran nashi mala'ika ne, to amma tunda daga Allah ne. Saboda haka anan a suratu Maryam sai ba a ambaci mala'ikan ba, aka ambaci wanda ya turo mala'ikan kai tsaye shine Allah. Shi kan san sa mala'ikan ai sakon Allah din ne ya kawo, maganar Allah din ne ya zo masa da ita, bisharar daga Allah ce. Saboda haka anan sai ba a ambaci mala'ikan ba, aka ambaci wanda ya turo mala'ikan kai tsaye. Sannan a can gaba a cikin ayar da yace anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqiran, cewa qad balagtu min al-kibar itiya, yaya zan in samu da alhalin matata bakarara ce, juya ce, ba ta haihuwa. Wa qad balagtu min al-kibar itiya, gashi kuma na tsufatu kub, girma ya cin min, na kai nihaya na kai gaya wajen girma wajen tsufa. To da aka tashi bashi ansa qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin, qala sai yace da shi kazalika, eh haka ne, haka ne, tsufan ya cin maka kuma matar taka bakarara ce kamar yadda ka faɗa din nan. Qala rabbuka, amma ubangijinka ya ce. Kaga idan Allah din ne yake magana da kansa ba zai ce kuma qala rabbuka huwa alayya hayyin ba. Tunda yace qala rabbuka, ubangijinka ya ce huwa alayya hayyin, wannan al'amari mai sauki ne a guri na. To ya nuna kenan mala'ika ne yake magana da shi, yake gaya masa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya gaya masa. To wannan bishara ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wannan mala'ika ko waɗannan mala'iku su yi wa Zakariya alaihi salam. Wannan bishara ta kunshi abubuwa guda uku. Na farko ta kunshi girmamawa da karramawa ga shi Zakariya alaihi salam, tunda har Allah ya amshi addu'arsa. Kai addu'a Allah ya karba addu'ar kai biya maka buƙatar ka, girmamawa ce karramawa ce ubangiji ya maka. Na biyu ya ƙara masa ƙarfi saboda ya faɗi raunin da yake tattare da shi, wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, Allah ya ƙarfafe shi da samun ɗa wanda zai tallafa masa a cikin al'amuransa na rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Sannan abu na uku, Allah subhanahu wata'ala shi ya ɗauki gabarin sa masa, ya raɗa masa suna da kansa. Allah shi ya raɗa masa suna da kansa, ba wani ne ya raɗa masa ba, ya kirawo shi Yahya. Sunan ya dace da al-musamma, da mai sunan. Mukan sa wa ‘ya’yanmu sunaye irin wanda muka zaɓa musu, mukan zaɓi kuma sunayen da muke ganin suna da kyakkyawar ma’ana domin mu yi dace da ma’anar wannan sunan ta biya ran. Kakan sa wa ɗanka suna Salihu don ya zama na ƙwarai, kakan sa masa suna irin sunayen annabawa don ya kwaye halayensu, ka sa masa Ibrahim, ka sa masa Musa, ka sa masa Isa, ka sa masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba don komai ba, don kana son, kana alfanan, kana alfa'al, kana fatan ya tashi ya gaji wato wasu ɗabi'u na mai wannan sunan. To amma wannan wani abu ne da ba a hannunka yake ba, yana hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In an yi dace sai kaga ya tashi ya zama mutumin kirki, Salihun ne a sunansa, kuma Salihun ne a halayensa da ɗabi'unsa. A amma in aka yi rashin sa'a sai ya gama ga sunan nashi mai kyau amma kuma a aikace a ɗabi'u ba ba su da kyau saboda me saboda ba kai ne ke da abin ba kai dai kyakkyawan fata kake yi to amma anan mai abin ne da kansa ya zabi sunan ya sa kaga da bambanci saboda ka shi ya sa masa Yahya wato wanda zai rayu rayuwa ta jiki kuma rayuwa ta zuci wato zai samu rayuwa ta jiki alama ce ta cewa zai girma kuma zai gaji mahaifinsa akan ayyukan da yake yi zai taya mahaifinsa zai gaje shi akan ayyukan da yake tunda abin da ya roka shine a bashi yaron da dan da zai gaje shi ya risu ni wa yarisu min ali yaqub shi yasa kaulin da yake cewa Yahya alayhi salam an kashe shi tun kafin Zakariya alayhi salam kafin kashe Zakariya alayhi salam kauli ne mai rauni saboda in haka ne to kaga ashe bai samu gadansa ba shi sai dai shi ya gaji dan saboda ka magana mafi inganci shine an kashe Zakariya sannan daga baya aka kashe Yahya alayhi salam Allah ya raya shi har zuwa lokacin da ya gaje shi ya zama yana mai albishir da annabi Isa alayhi salam ya zama yana mai isar da sakon Allah wanda ya gada na littafin at-taura yana mai karantar da banu Isra'il yana mai jan hankalin su mai dora su akan tafarki na kwarai sannan kuma aka kashe shi yayi shahada wanda an san cewa dukkan waɗanda suka mutu ta hanyar shahada rayuwarsu ce ta ci gaba ba a yadda ma a ce musu matattu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun saboda ka Allah ya ce kada ku ce ma waɗanda aka kashe su saboda a tafarkin Allah kar ku ce musu matattu a masu rai ne don haka Allah subhanahu wataala ya kaddara za a kashe shi saboda ɗaukar kalmar Allah domin rayuwar nan tashi Yahya din nan ya ci gaba da zama Yahya din har bayan mutuwarsa saboda haka kaga suna ne wanda ya dace da al-musamma ya dace da wanda aka kira shi da wannan sunan Allah ya raya gangan jikinsa sannan ya raya masa zuciya ya raya shi da wahayi ya raya shi da ilimi ya raya shi da addini Allah ce lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu sanya ma wani suna gabaninsa ba ba mu sanya ma wani suna qablahu gabaninsa ba wato babu wani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za a sa masa suna Yahya kafin a haifi Yahya a sa masa wannan suna kuma Allah shi ya sa masa sunan da kansa ba iyayensa ba wasu daga cikin malamai wannan ita ce fassarar da yawa daga cikin malamai ce lam naj'al lahu min qablu samiyya wato ba mu sanya wani mai suna irin nashi ba gabaninsa wannan ita ce fassarar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da Qatada da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da As-Suddi duk sun yi wannan fassarar akwai wata fassarar da aka ruwaito daga Mujahid da waninsa suka ce samiyan ana nufin nadhiran wa mathilan wato ba mu sanya wani wanda yake tsaransa ba ba mu sanya wani sa'ansa ba qabla wato min qablu gabaninsa wato gabaninsa ba a taba yin kamarsa ba to wannan dole ne a yi ma wannan fassara to gaciya idan har ta inganta a ce gabaninsa ba a yi tsaransa ba amma akwai waɗanda sun fi shi ma akwai annabawan da sun fi shi annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa waɗanda duk suna gaba da shi annabi Nuhu alaihi salam waɗanda duk suna cikin ulul azmi minar rusul suna cikin manya-manyan manzanni shugabannin manzanni wanda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yanda manyan annabawa masu azama cikin annabawa suka yi hakuri waɗannan su ne manyan shugabannin annabawa to kaga annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa duk sun gabace shi kuma suna da daraja da matsayi fiye da nashi saboda haka lam naj'al lahu min qablu samiyya idan muka fassara ta da cewa ba mu sanya wani tsaransa ba gabaninsa to za mu ce amma banda wasu daga cikin annabawa manya-manya amma fassarar farko ita ce tafi inganci wato lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu sanya wani wanda yake mai suna irin nashi ba gabanin sa shine farkon wanda aka fara kira da wannan suna Yahya ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an ruwaito ya fassara wannan ayar da cewa lam talidil awaqir mithluhu walada wato babu wata bakarara da ta taba haihuwar wani yaro kamar sa to babu wata bakarara da ta taba haihuwar yaro kamar sa to kaga a bisa wannan tafsirin in ka ce samiyan ana nufin tsaran sa kana nufin a cikin waɗanda wata mace bakarara ta haifa to ba a samu kamar sa ba ba a samu tsaran sa ba wannan aya tana nuna yana da kyau idan aka yi maka haihuwa ka zaba wa danka suna mai kyau suna mai ma'ana domin ke zama kyakkyawan alfanu ne kyakkyawan fata kake yi masa ya gaji irin mai wannan suna kuma mu duba mu ga yadda Allah subhanahu wataala cikin baiwar da ya yi wa Zakariya ya gaya masa cewa shi ne ya zaba masa suna kuma sunan ya kasance Yahya kuma sunan ya zama suna ne da babu irinsa a lokacin saboda idan suna ya zama da babu kamarsa shi kadai ne ko masu irin shi ya zama da basu da yawa to wani an fi gane mai sunan da shi da wuri da zara aka fada to ba za a samu wasu wanda za a ce na ina ba na gidan suwa ne ko na gidan suwa ne na unguwa kaza ko na unguwa kaza da an faɗi sunan shi shi kadai ne mai wannan sunan to kaga ta'arifin sa bayanin sa zai fi fitowa baro baro kuma wannan zai bashi wani advantage wani wata dama ta waɗansu su yi koyi da su yi wajen sa wa 'ya'yansu irin wannan suna a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi Zakariya da sihofi daban-daban a gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai gaya mana wasu sihofi daga cikin sihofinsa kamar na cewa ya bashi littafin khudhul kitaba bi quwwa kamar wa atainahu hukma sabiyya sannan kuma cikin suratu ali imran Allah ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin sannan kuma ya zama musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata wata kalma shine annabi Isa alayhi salam daga Allah sannan sunan sa ya zama suna ne mubtakar ba kowa ne yake da irin sunan ba shi kadai shine farkon wanda aka fara sawa wannan sunan babu shakka waɗannan duka martabobi ne da darajoji da ya samu wanda zai zama ya tsira sa'a a cikin wannan aya za mu ga an sa masa suna tun ba a haife shi ba wanda ya nuna an ya halatta ka yi wa ɗanka suna tun ma ba ka haife shi ba tun ma ba ka auri mahaifiyarsa ba ka ce in ka yi aure sunan ɗanka kaza suna nan abu suna nan abu aba'u din da yawa kuma ba su da kowa a gida daga shi sai filansa amma abu wane ne to wanda ya halatta kakku ga zaƙe wasu suna iya yin wannan ka sa ka kira wato ka sa wa yaro suna tun kafin a haife shi kaga nan Zakariya alaihi salam ba a haife shi ba aka sa masa suna inna nubatun daga albishir inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lokacin da mala'iku suka zo wa annabi Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub matarsa na tsaye ta ji abinda suke tattaunawa tsakaninsa da mala'iku sai ta yi dariya sai muka yi mata albishir bi ishaq da za ta haifi ishaq kaga ba a haife shi ba albishir ne amma an masa suna kai an ma faɗi sunan ɗan da zai haifa tun ma ba shi ba a haifo shi ba ballantana har ya girma ya aure har ya haihu amma ka ce wa min wara ishaq yaqub da ma sunan jikan shine ishaq shine yaqub saboda ka ya halatta a sa suna kafin haihuwa wannan jaiz ne bila khilaf babu wanda ya saba akan wannan sannan ya halatta a sa ayatan ya halatta ka sa wa danka sunan da ba a taba sa masa irinsa ba ba a taba samun irinsa ba duk da yawanci irin wannan wani lokaci mutum yakan shiga kakale-kakale ya je ya sa wa ɗansa wani suna mara kyau ko mara daɗi ko mara ma'ana kawai shi dai yana son ya ga a duka layin babu mai irin sunansa to mun fi fifita ka sa suna irin na mutanen ƙwarai wanda suka gabata domin kyakkyawan al-husnul fa'li da yake cikin wannan kana kyawan fatan mai wannan suna ya gaji wato wannan yaro ya gaji mai wannan suna a cikin wasu dabi'unsa abinda ya zo a shari'a akwai sa suna wato gabanin a haifi yaro kamar yadda muka gani a nan ya halatta ko sa suna a ranar da aka haifi yaro ranar da aka haifi yaro a sa masa suna nabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wa ɗansa Ibrahim alaihi salam sunansa a ranar da aka haife shi kamar yadda yake cikin sahih muslim kamar yadda zo cikin sahih muslim hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi yake cewa wulida li al-layla gulamun fasammaytuhu bismi abi Ibrahim a daren jiya an haifa min yaro da namiji na sa masa sunan mahaifina Ibrahim kaga da daddare aka haife shi kashe gari yake ga wasu sahabbansa an masa haihuwa jiya kuma sunan dan sunan mahaifinsa Ibrahim alaihi salam yasa kaga shi ya halatta ka sa wa ɗanka suna ranar da aka haife shi a cikin sahihaini akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari an yi masa haihuwa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sa wa ɗan suna ya raɗa masa suna annabi ya raɗa wa ɗan suna a ranar da aka haife shi a ranar da ya je ya gaya masa jiya mun ambaci hadisin Ummu Sulaym a lokacin da Abu Talha aka yi masa haihuwa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama an mun haihuwa jiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya sa wa ɗan suna Abdullah akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad a cikin shi ma Sahih al-Bukhari da Muslim da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam samma al-Munzir ibn Abi Usayd hina wuladatihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa Munzir sunansa Munzir ibn Abi Usayd ya sa masa suna ranar da aka haife shi saboda haka ya halatta a sa suna ranar da aka haifa sannan kuma akwai sa suna rana iri na bakwai kamar yadda ya zo a cikin hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ya zo a hadisin Samura cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wanda yana cikin sunan Tirmizi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama amara bi tasmiyati al-maulud yawma sabihi annabi ya yi umarni a sawa yaro suna a yininsa na bakwai yinin haihuwarsa na bakwai sai a sa masa suna an haife shi a yinin laraba to za ka lissafa laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata shi ne yininsa na bakwai to sai a sa masa suna yau masabi'ihi sannan a yi masa aski a ranar a kuma yi masa yankan aƙiƙa a ranar a yanka masa dabbar sunansa ragon sunansa wala shi ne mafi inganci muna yin abin bisa mazhabar malikiya su ba sa lissafawa da yinin sai idan an haife shi kafin alfijir amma indai bayan alfijir aka haife shi to wannan yinin gaba ɗaya ba su lissafa da shi ba da haka inda za a haifi yaro bayan sallar asuba a yau to ba za su lissafa yau gaba ɗaya ba cikin yinin saboda suna cewa dare yana tare da yinin sa ne wannan daren ya tafi don haka ba za a yi lissafi da wannan yinin ba ma tare suke da haka sai suke yankewa ya galibin aka haihuwa ran laraba sai ka ga sai larabar ta zagayo ake haihu suna amma magana mafi inganci za a lissafa da wannan yinin matukar ya riske shi duk abin da ya riska a cikin yinin kuma ya isa inda za a haife shi kafin faduwar rana da awa daya da rabin awa ba to ya riski wannan yinin matukar rana bata fadi ba ya riski wannan yinin za a yi lissafi da shi saboda haka in ka lissafa da shi za ka ga kafin zagayowar wannan rana da kwana ɗaya za a yi masa hakika za a yi masa yanka to wannan ya zo a cikin hadisin Samura ya zo a cikin hadisin Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As haka nan ya zo a cikin hadisin Samura kamar yadda yake cikin Musnad Imam Ahmad da cikin Littafan Sunan, haka nan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas. Malamai suna sabani dangane da cewa wanne ne yafi, ka sa wa ɗanka suna kafin yinin na bakwai ya zagayo ko kurana da aka haife shi, da zarar an haife shi ka sa masa suna, ko ko a sai ka bari sai yinin na bakwai ya zagayo sannan ka rada masa suna, wanne ne yafi? Cikin malamai wanda suke ganin cewa ya ka bari sai yinin na bakwai ya zo sannan ka rada sunan nasa, suna ganin wannan yafi. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, Malik da Shafi'i da Ahmad a wata ruwaya suna ganin haka. Akwai kuma wanda suke ganin a sa masa suna a ranar da aka haife shi, a rada masa sunansa. Muna magana da radin suna ba yanka ba, ba hakika ba, ka a haɗe abin guda biyu. Akwai ka ambaci sunan mutum ka ce sunansa kaza, da kuma hakika shine ka yanka abin sunan. Wannan yanka abin sunan sai a yi ni na bakwai, ba shi muke magana ba, shi wannan sai a yi ni na bakwai. Amma rada masa sunan, ka ambaci sunansa wani, za ka yi ne wanne ya fi ka yi a ranar da aka haife shi, ko ka yi a yini na bakwai lokacin da za a yanka hakikatarsa, wanne ya fi falala? Saboda in magana halacci ake, mun ce har ma kana iya sa masa sunan ma ba haife shi ba, ba ma a wuri mahaifiyarta shi ba ma, kamar yadda Allah ce wa min wara Ishaq Yaqub, ba ma haifi Ishaq din ba an sa an faɗi sunan ɗan da zai haifa. To ya halatta a yi wannan, wannan ba shi ake ba halacci ake magana ba, halacci wannan ba khilafa ce, ana magana afdaliya ne, wanne ya fi. Yawa daga cikin malamai suna ganin ka rada sunan ranar yanka hakika, wasu daga cikin malamai haka, cikin malaman malikiya ma akwai wanda suke da wannan ra'ayi cewa kana iya yi masa abinda ya fi shi ne ka yi masa ranar da aka haife shi. In ka kalli hadisan da suka zo na rada suna, za ka ga cewa waɗanda suka zo a batun rada suna ranar haihuwa sun fi inganci, duk a cikin sahihai ne suke, duk suna cikin sahihai ne, waɗancan kuma suna wajen sahihai ne. Haka wanda suka zo a batun a rada sunansa ranar haihuwarsa sun fi inganci ta fuskar isnadi. Wasu daga cikin malamai suna kasa abin cewa idan ya kasance za a yi masa yanka, za ka yanka masa rago, to ka bari raɗin sunan ma sai ranar yankan. Idan kuma ba za ka yanka masa rago ba, baka da hali, ba ka yi daman kayi ne dai ba maganar yanka, saboda kai ka san halin da kake ciki, to sai ka raɗa masa sunan ma ranar da aka haife shi. Akwai wanda suke bambancewa tsakanin za a yi hakika ko ba za a yi hakika ba. Imamul Bukhari yana daga cikin waɗannan, ya karkata a cikin littafinsa cewa idan za a yi yanka, to sai a sa masa suna, idan ba za a yi yanka ba sai a sa masa suna ranar da aka haife shi. Akwai babi da ya babu tasmiyatul maulud ghadata yuladu liman lam ya'uq, liman lam ya'uq, wato ce sanya wa ɗa suna ranar da aka haife shi ga wanda ba zai yi hakika ba, wato ba zai yanka dabba ba, ba zai masa yanka ba. To kaga ashe a mafhuminsa in zai masa yanka sai ya bari sai ranar da zai fi falala, sai ranar da zai yi abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa ɗansa Ibrahim suna yawma wulida, kamar yadda ya gabata ɗazu, ba a ruwaito cewa ya yi wa Ibrahim hakika ba, amma da aka haifi Hassan da kuma lokacin da aka haifi Hussein ya sa musu suna a yini na bakwai. To wannan watakila shi ne ya sa wasu suka ce idan za a yanka to a bari ranar da za a, in kuma ba za a yanka ba kowane lokaci za a iya sawa. Hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa aqqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hassan wa Hussein yawm as-sabi'i wa sammahuma, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Hassan da Hussein yankan suna ya kuma rada musu suna a yini na bakwai. To wannan shi ne abinda ya zo a sunna. Annabi Zakariya bayan an masa albishir da cewa za a ba shi ɗa, ɗan sunansa ya haya, kuma ba wani wanda aka taɓa samu mai irin wannan sunan gabaninsa, sai ya ce qala rabbi anna yakunu li gulamu, ce ya Ubangiji, ya Ubangiji na anna yakunu li gulamun, ta yaya zan samu da, ta yaya zan samu da, matata gashi bata haihuwa, ni kuma gashi nayi girma nayi tsufa tukub, bana ma iya kusantar mace, to ya ta ina ne karfi na ne zai dawo ita kuma ta zama mai haihuwa? Wato ni in dawo da karfi na, in dawo kamar dan bana bakwai, sannan ita kuma ta dawo ta zama mai haihuwa, shine sai mu samu dan, koko ta yaya za mu samu dan? Allah dai kai ka mai iko ne bisa komai, to amma ta yaya? Ko kuma a'a, wata matar zan aura banda waccan matar tawa juya wacce bata haihuwa, wani auren zan saki? Anan yana so ya nemi bayani daga wajen Ubangiji subhanahu wataala game da dan da zai aura, game da dan da zai haifa, ta yaya zai same shi? Ba wai yana inkari yana musun samuwar dan bane, ta yaya zai yi musun samuwar dan bayan shi ya roka? Ba shi ya roka ba cewa fa habli min ladunka waliyan, ba ya san halin da yake ciki ba, kuma yayi roko kuma ya dawo yana musun zai samu dan ko ba zai samu dan ba? Ba wannan bane. Shi yasa malamai suka ce ma'anar wannan tambayar tashi, ko dai yana tambaya shin za su haihu ne da shi da matarsa a hakan da suke a yanayin nan da suke ciki, shi yana tsoho tukub ita kuma tana bakarara, a hakan za su haihu? Ko kuwa za a canza su shi ya koma da ƙarfinsa ita kuma ta koma wacce take lafiyayya sannan su haihu? Ko kuma a'a, za a ba su yaron, za a ba shi yaron ta wata matar daban ba wannan ba? Saboda haka wannan shine dalilin tambayar tashi, ba wai yana musun za hakan za ta yiwu, yaya hakan zai yiwu ko ba zai yiwu ba? A wasu suka ce lokacin da yake addu'ar Allah ka bani ka bani ka bani, a matsaye yake ya kagu ya samu da, lokacin da aka yi masa albishir ya kagu ya samu da, saboda haka ya ma dauke batun yanzu ba zai haihu ba, matarsa bakarara ce, saboda cikin a kage yake, yanzu kuma da ya ji albishir ya san tabbas za a haihu, to yanzu kuma sai ya dawo cikin abin nan, to ya zan yi in haihu? Da can ai bai tambaya ya zai haihu ba, saboda a cikin kaguwa yake. To shine aka bashi ansa aka ce qala kadhalika, lace eh kamar haka din, kai yadda ka faɗa din, ka faɗewa kai tsoho ne, ka tsufa tukub, gashin kanka ya furfura, kasun kasusuwanka sun yi rauni, matarka bakarara, a haka din. Qala rabbuka huwa alayya hayyin, ubangijinka ya ce wannan abu ne mai sauki a gurina, saboda haka zaka haihu, matarka tana akira, shi yasa cewa kana timra'ati akira, matata ta kasance kana anan wa kanat, yana nufin cewa tun farkon al'amarinta haka take, ba wai daga baya bane ta daina haihuwa, a'a daman can ita Allah subhanahu wataala bai yi ta da haihuwa ba, juya ce. Don haka yanzu ba sabanin annabi Ibrahim da matarsa Sara, kaga ita Sara ba juya ba ce, magana ce kawai ta sun tsufa ba za su haihu ba. Shi yasa annabi Ibrahim yake ta qala abashartumuni ala an massani alkibaru fa bima tubashirun, yanzu za ku yi min bishara bayan tsufa ya cin min, wani irin albishir kuke mun? Kaga shi magana tsufa ne. Ya wailata, matar take ta ya wailata, a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykh wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib, take cewa a alidu, yanzu sai in haihu, wa ana ajuz, ina tsoho wannan tukub, wa hadha ba'li shaykha, ga miji na tsoho tukub, kai wani abu da mamaki. Kaga su ba magana ce ta bakarara ba, su suna mamakin a tsofai da su, kuma an haifi annabi Isma'il gabanin haka, duk da ba daga ita bane, daga Hajar ne, an ce ya girme shi da shekara 13, bayan shekara 13 tabbas an ƙara jiki, ya ƙara yaushi, ita ma kuma ga shekaru sun yi nisa, to a ce kuma su haihu? To lalle wannan abin da mamaki. Saboda akwai bambanci tsakanin mamakin da Zakariya yake yi da mamakin da annabi Ibrahim ya yi da shi da matarsa Sara. Lokaci ya yi, za mu tsaya a nan. Abinda muka yi na daidai Allah ya bani maradansa, abinda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.